أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسك سادواء ونم بقرم البركة masallacin Abubakar Siddiq da kenan cikin garin lafiya. A yau Litinin 10 ga watan Ramadan shekara na 1438 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya daidai da 5 ga watan 6 shekara na 2017 a kalandar miladiya, domin ci gaba da tafsirinmu na Alƙur'ani mai girma. Muna cikin tafsirin aya na 187 a wannan sura mai albarka, suratul Baqara. Da haka za mu ɗora daga inda muka tsaya. Kafin nan akwai tambayoyi guda 2 da muka samu, za mu amsa su. Tambaya ta farko yana cewa, shin menene hukuncin auren da aka ɗaura alhalin matan budurwa tana cikin al'ada? Aure ba sharaɗin, baya cikin sharuɗin aure ya zanto mace budurwa a ce tana cikin tsarki kafin za a ɗaura aure. Saboda haka wannan auren ya yi babu komai a cikinsa. Abinda ba a so shi ne mace ta zanto tana idda a sakamakon saki ko mutuwa. A wannan lokacin shi ne ba za a wato ainihin ɗaura mata aure ba, saboda ana buƙatan a tabbatar da salamatul rahim min alhamli, ya zanto cewa babu ciki tare da ita. Dan zai zanto ciki ne na wanda ya sake ta ɗin, ko wanda ya mutu ya barta. Wannan shi yasa ake cewa a zauna sai an yi idda. Kuma iddan ai haila ne so uku, ko ta inda idan an samu haila ɗin kenan babu ciki. Saboda zuwan haila alama ne na cewa mace ba ta da ciki. Wannan shi ne galibin lamari. Don haka ɗaurin aure da aka ɗaura alhali matan tana jinin haila sahihin aure ne, sai dai shi ɗin ba zai sadu da ita saduwar aure ba har sai ta yi tsarki. Saboda Allah Maɗaukakin Sarki ya haramta saduwa da mace a lokacin da take al'ada. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna. Suna tambayan ka dangane da in ma ka ce haila ko saduwa a lokacin haila, ka ce shi wannan abin kazanta ne, datti ne, najasa ne. Don haka ku nisaci saduwa da matanku a lokacin da suke haila, kada ku kusance su har sai sun yi wanka, sun yi tsarki. Saboda haka wannan shine hukuncin wannan. Sai tambayarsa ta 2, menene hukuncin wacce ta shekara sama da 30 a duniya amma bata taɓa yin al'ada ba, shin za a hukunta ta da balaga ko kuwa yaya lamarin yake? Mana mace ce ba ta haila, shi haila abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa katabahu Allahu ala banati adam, abu ne da Allah ya rubuta wa ayyan mata na annabi adam. Dan haka mace ya yawan su galiban mata suna yin wannan abun a kowane wata, amma saboda wannan su hikima bayin Allah madaukakin sarki ana samun kadan daga ciki mata waɗanda ba su yin haila, sai da su ji labari kai cewa ana yin haila amma su ba su san shi ba. To tambayar ta shine irin waɗannan matan wanda ya bada misalin wacce ta kai shekara 30 a cikin su babu haila, yaya za mu yi mu gane balagarta? To yana da kyau mu gane cewa haila ba shi bane kadai alama ta balaga a wajen kyamaci. Gujirowar gashi a gaba da hammata su ma alamu ne na balaga, kamar yadda bullowar mama da girmansa dangane da yamace wannan alama ce na wato ainihin balaga. Sannan abu na uku shekara, wanda wannan ya bambanta daga wata bi'a zuwa wata bi'a, daga wani gari zuwa wani gari, a irin yanayinsu ima na zafi ko na sanyi. Akwai inda mata ke balaga da wuri, akwai inda kuma balagar tana dan yijin kiri. To wannan yadda za a yi sai a duba aranta shekaru nan suka yi su ga balaga, ko shekaru nan suke yi a garinsu mace ta balaga, mana ta fara haila ne wanda shine akfa alamat din na wato ainihin bulo, shine yankat din mace ta yi shi tabbas ta balaga. Sai a gani sai a mata hukunci da ta kai wannan shekara din, sai a ce to daga yanzu ta balaga. Daman in ana mata tarbiya na musulunci ya dace a ce kafin ta kai wannan lokacin balaga din ta san cewa akwai abu kaza ko abu kaza ko abu kaza wanda ke bujirowa jiki yamace, da ta ga wannan to ta zama balaga, da haka sallah dole ne a kanta da sauran abubuwa da kuma hukunce-hukuncen hailan ya dace a ce duk an koyar da ita gabanin wannan lokacin da ya iso gare ta. Da haka kenan babu matsala wajen gane balagar wannan mata saboda kawai ba ta haila. Wannan shi wallahu a'lam. Wannan su ne tambayoyi da muka same su jiya. Da haka za mu dora, za a sake karanta mana ayar da muka karanta jiya. وحل لكم ليلة الصيام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
نعم الله مدعوكين سركي أنا تشوى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أن حلستامكو أدرن أزمي kusadu da matanku hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, ku tufafi ne a gare su, su tufafi ne a gare ku, kuma tufafi ne a gare su. Alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, Allah madaukakin sarki ya san cewa kun kasance kuna cutan kawunanku, fataba alaikum, sai ya karbi tubanku, wa afa ankum, ya yafe muku. Fal'ana bashiruhunna, daga yanzu ku sadu da su, wabtaghu ma kataba Allahu lakum, ku nemi abinda Allah ya rubuta muku. Wakulu washrabu, ku ci ku sha, hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad, har farin zare ya bayyana a gare ku, min al-khayt al-aswad, ku bambanta shi da bakin zare, min al-fajr, na wato al-fajr. Thumma atimmu as-siyama ila al-layl, sannan ku cika azumi zuwa dare. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, kada ku sadu da su alhali kuna zama na itikafi a masallatai. Tilka hududullahi fala taqrabuha, wadannan sune iyakokin Allah, kada ku yadda ku kusa da su. Kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi linnas, hakanan kamar yadda ya bayyana wadannan hukunce hukunce, haka Allah yake bayyana ayoyinsa ma mutane, la'allahum yattaqun, domin su zantu masu taqwa. Je mun fara tafsirin wannan aya, mun yi magana har mun kai inda muka tsaya dangane da asbabun nuzul din wannan aya, wato sabubban saukan wannan aya din. Daga abinda muka karanta na hadisai, za mu gane cewa wannan aya tana da sababi na sauka har iri biyu. Na farko shine saduwa da waɗansu suka yi da matansu a dare na azumi, wanda a riwayoyin din mun samu mutane guda biyu wanda hakan ya faru da su, sayyidina Umar radiyallahu an da kuma sayyiduna Ka'b ibn Malik radiyallahu an. Wannan yana dauke cikin hadisin Al-Bara ibn Azib da muka karanta, hakanan hadisin Abdullahi ibn Ka'b ibn Malik, hakanan hadisin Abdullahi ibn Abbas, da kuma hadisin Abdullahi ibn hadisin ibn Abi Layla, duk sun ambaci jima'i imra'a dunkulai ko kuma a fayyace. Hadisin Al-Bara ibn Azib na farko da muka karanta, da hadisin Ibn Abbas, da hadisin Ibn Abi Layla, ko hadisin Mu'adh ibn Jabal, wannan sun fayyace abun a cikin su ne aka samu ambata ma na wato ainihin sunan da kiko. Sannan abu na biyu shine cin abinci bayan wato an yi bacci da daddare, shi kuma wannan shine yazo a hadisin Qais ibn Sirma, da yaje kafin a kawo masa abinci ya yi bacci. Don haka jiya mara bayani cewa waɗannan riwayoyin akwai kamar sabani a tsakaninsu a waɗansu abubuwa. Muka ce bari mu fayyace wannan sabanin, mu ga yadda za a haɗa su. Yadda sabani yake ko shi ne, abu na farko, yaushe ne aka hana su cin abinci a farko, ko aka hana su wato ainihin saduwa, daga wani lokaci ne ci da sha yake zanto haramun. A hadisin Abdullahi ibn Abbas da muka karanta jiya, shi cewa yayi bayan salatul atama, bayan sallan isha, cewa da mutum yayi sallan isha, shi da sha da saduwa da mata ya haramta a gare shi har sai wato ainihin waye gari kuma a sauran hadisan na al-Bara da na ibnu abi layla ko na mu'az ibn jabal da ma dai mafi yawan hadisai da malamai suka rawaito dangane da wannan kissa suna ambatan bacci ne suna ambata mai bacci ba sallan isha ba suna ambatan bacci ne ba sallan isha ba to menene ala al-haqiqati abin da yake haramci shi da sha da saduwa din shin baccin ne shi kadai koko a'a yin sallan isha shi kadai koko a'a wanda aka fara yi a cikin biyu din kamar yadda yazo haka auren shi ruwaya wadansu malamai sai suka dauka cewa kowanne ne daga cikin su din duk wanda ya dafa ruwa wanda wannan shine zahirin abinda Ibn Kathir ya tafi akai da tashi yana magana yace a farkon musulunci idan mutum yayi sallan isha ko ya sadu da matansa kenan idan yayi dayan biyun duk wanda ya fara yi a ciki hadisi Ibn Abbas yana nuna sallan isha ne kadai to malamai sun tattauna dangane da wannan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin Fath al-Bari ya rinjayar da cewa sal abin nan bacci ne bacci ake nufi idan mutum ya ci abinci sai yayi bacci bayan cin abinci baccin shi yake haramta masa shi da sha da saduwa da mata har sai bayan wani azumin kuma menene dalili akan wannan shine dai abu na farko mafiya yawan hadisai dan abinda suka zo da shi kenan cewa abinda yake nufi kenan dalili na biyu yace ittafaqat ar-riwayat fi hadith al-Bara ala anna al-man'a min dhalika kana muqayyidan bin-nawm wa huwa mashhurun fi hadith ghayrihi wa hadha huwa al-mashhur fi hadith ghayrihi سيكي ويحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم غالبا والتقييد في الحقيقة إنما هو بالنوم كما في سائر الأحاديث كان دليل الرنجائر وأنه سبب حديثي سنفية وأكون أنه ما في أيها حديثي لم أكون نسكي تفيعكي تقول إذا كنت داما حنيونا الترجيح كو الجمع بين مختلف الحديث شيني الاعتبار بالكثرة وانده سكا في يواسي ارين جاير سبو دا يوانسو زي سايزانتو ام فزاكن شواسو سكا حكيتو دي دي دا منتونغو دا دي وانده يسابا مسو ابو نبي شيني كي شواتنا ايه يوا شي عبدالله بن عباس ياي انفاني دو وانني شوا باي سالي انشاء saboda lokacin ne aka fi zaton ayi bacci kuma ya zaka yi zaton cewa sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bacci kan sallar isha kaga idan mutum yayi bacci maka ban sallar isha in bane ku Allah ba isha za ta fice shi a cikin jam'i kenan ko to wanda kuma a shari'ar sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam mun sani cewa babu me in zuwa jam'i a cikin su kamar da Abdullahi ibn Mas'ud yake faɗa sai gajiyayye ko kuma wanda yake munafiki ne wanda munafincinsa a zahiri yake yace mutum zai zanto ma ba shi da lafiya amma ba zai dauki rangome ba zai sa a rike shi ya jingina a jikin mutane biyu haka nan a rigingine yana zuwa don ya zo ya samu sallah a cikin jami'i haka sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam shi saboda haka ya faɗi cewa ba'da al-atama ne saboda daman kamar yadda At-Tahir ibn Ashur ya ƙara bayani daman su bayan sallan isha suke bacci bayan sun yi sallan isha sun yi qiyam sallan nan bayan sallan isha na Ramadan daga lokacin suke zuwa bacci kuma mun san sharaban hadisi ai da Annabi sallallahu alaihi wasallam sabe ke hakaitowa wa kana yakrahu النوم قبلها والحديث بعدها نغير صلاه العشاء شو النبي صلى الله عليه وسلم بايا سن اي بچي كافن اي صلاه العشاء كما بايا سن دوغون هيرا بايا صلاه العشاء دهك سن كسنجي da sun yi sallan isha sun yi nafilarsu sun yi tarawihinsu ko ratibinsu zuwa suke su je su yi bacci shi yasa ya abbara da cewa ba da salatul atama ina fata ku gane kun ga mun faɗi wannan mun haɗa tsakanin hadisan gaba ɗaya kenan sai zanto wani hadisin da ya ce bayan sallan isha shi ma dai yana nufin bayan bacci ne saboda da sun yi sallan isha suke zuwa su yi bacci abinda zai ƙara tabbatar da wannan magana shine riwayar da muka karanta jiya din a hadisin ibnu abi laila cewa raja umar min indin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kad kana sahira indahu ko samara indahu annabi alaihi sai cewa sayyidina umar yayi hira a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko yayi dare a wurinsa yana magana da shi kun ga kenan tabbas wannan bayan sallan isha ne ko kaga kenan da mutum yayi sallan isha ne ba zai yi ba da matan abinda za ta gaya masa shine cewa kai sallan isha ai amma ita ma da yazo ya bukace ta da ba ta so ko yana zaton ba ta son ya bukace ta ne me ta ce masa ta ce nayi bacci ko ba haka ba ai nayi bacci sai ya ce a ba ki yi bacci ba kun ga ita ma ta kafa hujja ne da bacci haka nan a hadisin Abdullahi ibn Ka'ab na babansa ko hadisin Al-Bara ibn Azib da kuma hadisin Ibn Abi Layla din ma dangane da Qais ibn Sarma din cewa an je a kawo masa abinci kafin a zo mai faru sai ya yi bacci saboda haka kenan abinda ya firin jaye wallahu a'lam shine cewa daga lokacin da mutum ya yi bacci ne ba daga lokacin da kawai ya yi sallan isha ba shine abinci da ci da sha yake haramta matsala ta biyu a sauran hadisai din an ambaci ci ne da sha abinda ke haramta din amma hadisi Abdullahi ibn Abbas ya ambaci ci ne da sha da kuma saduwa ci da sha da mene da saduwa sauran ba ambata ba a tsarin ashur yake cewa waɗanda suka ɗauki cewa ba za a ci ba za a sha din ba har yanzu da itikadin su shine cewa ba za a sadu da matan ba a wato ainihin wannan lokaci din saboda haka idan haka suke ɗauka cewa ba a rawaito ba baya nuna cewa banda jima'i a ciki tun daga hadisin Ibn Abbas ya ƙara jima'i a ciki ina wata kun gane inda aka yi shiru din mai riwaya ce ya tsaya a nan amma har da jima'i ma suna ganin cewa ko an shar'anta cewa kada a yi shi sai abu na uku wanda ya zo a waɗansu ya bai zo a waɗansu ba hadisin Al-Bara ibn Azib cewa ya yi idan lokacin da nazala sawmu ramadan sun kasance ba sa saduwa da matansu ramadana kullahu ramadan din ne gaba ɗayansa a sauran hadisan kuma da muka karanta kun ji magana ai kamar hadisi Abdullahi ibn Abbas din shine cewa bayan mutum ya yi sallan isha wanda muka ce yana nufin bacci ne ko kenan kafin bacci suna yi kenan to at least ko dai suna yi ko dai ba a halasta musu ba haramta musu ba kun gane ko yawa kuma kasancewar lokacin dan kadan ne tana iya yasa da dama daga cikin su suka ga cewa ma ba sai sun yi ba tun daga kaddara daga shan ruwa zuwa lokacin da mutum zai yi bacci kuma mun faɗi cewa da sun gama sallolin su bayan sallan isha suke yin bacci sai zanto lokacin dan kadan ne almuhim wannan dai ya ce ramadan gaba ɗaya wannan kuma ya ce a wannan zango din kawai shine aka hana su wato saduwa da mata. To wannan yana ce an hana su ne, wancan yana cewa haka su suke yi. Kenan saboda kada su fada abinda kada bacci ya dauke su, da damar su ma ba sa yi ne gaba ɗaya. Ina fatan mun gane. Wannan shine abubuwan da ke tsakanin waɗannan riwayoyi da kuma yadda za a hada su. Saboda haka bai dace ba a yi da'awar istirabi ma waɗannan hadisai, tunda akwai hanyoyi ingantattu na wato ainihin aljam'u bainaha, hada tsakaninsu. Kuma mafiya yawan hadisan kamar yadda muka ji waɗansu suna Bukhari, hadisin da ake da magana a kai shine wancan hadisin Mu'adh mai tsayi sosai, wanda mun karanta abin da Shafi Azumi dangane da shi, kuma shi ma mujmalan hadisin Al-Bara ya kunshe shi. Don haka da dama daga cikin malamai kamar da na faɗa mana jiya suna inganta shi. Uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisa'ikum. Laylata siyam, anan da Allah madaukin sarki ya ce laylata siyam daren azumi. Wane dare ne daren azumi? Shine daren da za a wayi gari da azumi da shi. Kun gane? Daren da za a wayi, mana daren da ake ɗaukan niyan azumi a cikinsa, shine laylatus siyam. Jariyan ma adatul arab, cewa dare shi ke fara zuwa kafin yini. Saboda haka an ce laylatus siyam, ana nufin wannan ne. A nan an faɗe shi mufardi, amma malamai suna cewa yana nufin layalis siyam ne, a dare dararrakin azumi, ma'ana dararrakin watan Ramadan gaba ɗayansu. Yaushe ne daren farko na watan Ramadan? Na'am, shine daren da aka ga wata. A daren da aka ga wata daga lokacin mun shiga watan Ramadan. Ina wata kuka ne. Shi yasa ma daga wannan daren ya dace a fara sallar tarawihi. Daga wannan daren ya dace a fara qiyamu Ramadan, don daga lokacin wata ya shiga. Ina wata kuka ne. Al-Imam Razi yake cewa shi takririn abun aurensa shine a ce duk daren da ake samun azumi a bayansa. Sai zanto kowa mu ce layla yana nufin layali ba, mun bar shi a mufradi, to ana nufin duk daren da waye garinsa za a dala shi da azumi, to halalun ne a cikinsa ku sadu da matayenku. Waɗansu malamai kuma suke yin takariri su ce wannan layla nakira ce, amma ai mata idafa. والنكرة إذا أضيفت عمت. إذا النكرة أكبة إضافة سيتزنت عامة. معناها تشف قوة ندري. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أنحل استامك أدرا أزمي الرفث. لفظ الرفث yana zuwa da ma'anoni guda biyu ko uku a wajen malamai. A harshen Larabci suna cewa arrafat asalin ma'anarsa shine zance na jin daɗi da mata da saduwa da su, wanda za a yi da mata ɗin. Mutum ya yi magana da mata dangane da al'amarin saduwa, suka ce wannan shine arrafat, wannan abin ƙi ne, abin da ba a so ne, ko ka zo kana magana da mata dangane da abin da ya shafi saduwa. Ko kuma arrafas shine shi saduwan kansa, ko kuma arrafas shine saduwa ɗin da mukaddimat ɗinsa, da abubuwan da ake yi kafin saduwa ɗin na magana da shafe-shafe da sumbace-sumbace. So duka waɗannan an fassara arrafas da su, kamar yadda aka fassara arrafat da waɗannan a cikin faɗin Allah madaukakin sarki, alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Fala rafas, al-mawardi ya faɗi waɗannan abinnan guda uku ɗin, ma'anoni guda uku. Abbari ibn Ashir yake cewa bayan ya ambaci guda biyu, imma saduwa din ko magana da mata dangane da abin da ya shafi saduwa din wanne ne hakikani a cikin su yace wadansu suna ganin cewa wannan wadansu suna ganin wancan yake cewa alal hakikati ko wanne ana kiran shi arafas amma anan wurin da dalilan asbabun nuzul din da muka karanta arafas yana nufin aljima'a ne wannan shine abin da jumhur salaf wal khalaf na malamai suka fassara arafas anan wurin wannan kuma suna hakaito ijma'in magabata akan wannan din uhilla lakum laylata siyami arafasu ila nisa'ikum kenan arafas anan yana nufin aduwa malamai suna daukan wata fa'ida anan cewa duk abin da ake jin kunyan a ambace shi qur'ani yana mana tarbiya na yin masa kinaya sai a boye shi da wani abu da zai nuni zuwa gare shi ba a fito kolo-kolo a ambace shi shi yasa a alqur'ani gaba ɗaya babu inda aka ambaci saduwa da asalin sunansa a harshen larabci sai dai a ambaci kalmomi wanda suke sakaya shi wanda za a fahimci haka din saboda mai don a yi mana tarbiya wajen kunya cikin zance sai yayi amfani da lafuzza kamar haka yayi amfani da mubashara za mu zo mu faɗi asalin ma'anar mubashara yayi amfani da almas shafawa وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة إن كوكا سكيسو كافن كشافيسو كتب تكيسو هنا نفهم سادواني أما كا جاي ساكا يا أبو حكنا اللمس القرآن يانا أفعلي دا اللمس بوانا كيو أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا ko kun shafi mata kun ga shafa amma abinda ake nufi shine wannan saduwa din haka nan qur'ani yana amfani da ad-dukhul bihinna ko ad-dukhul ilayhinna shiga wurin su fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum idan ba ku shiga da su ba in ba ku shiga wurin su ba kaga shiga hakanan qur'ani yana amfani da al-ghishyan shine lulluba ha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi yayin da ya shige ta ko ya lullube ta sai tai ciki to kaga ai ba lullube mace ake tai ciki ba ka san wani irin lulluba ake nufi ko saboda haka amma dai suna baka wato hoton abinda ake ne an sakaya ne wannan tarbiya ake mana na wato ainihin sakaya irin waɗannan abubuwan da ake jin kunyan a faɗe su abubuwa ne da ake buƙatan a suturta su na abinda ya shafi alaƙa tsakanin mace da namiji malamai suna cewa a cikin waɗannan lafuzza ɗin gaba ɗaya wanda muka ambata arafat shi yafi shiga ciki shi yafi shiga duhu dangane da bayar da ma'anan wannan din saboda kaga shi alfadar rafat bai nuna maka wani abu ba na mukaddima ai na kusa amma kaga allamsu shafa hakana almasu hakana almubasharatu hada fata da fata hakanan alghishyanu duk akwai dan an baka hoton abun amma a arafat اللفظين بكجوا نعبوا فهو أدخلوا في هذا المعنى في الستر سوكشي أبن ليساكو أكي أنفعني دا الرفض أنام باي أنفعني دا المباشرة با سبو دا كسن شوار لوكة شند سكي وانا أبن باع أخنسي وانا دنگرنا ما ستا فيها أكن شوا أن شرع أن تشوا كر أيدين كيانان دفرقوكو باوي فهمت السباني كواي كيانان abu ne wanda zama ba a son a faɗe shi sai kuka je kuka yi shi dan a nuna muku cewa abu ne bai cancanta ku yi shi ba sai aka ambace shi da lafazi wanda yake baya nuna alamar abin kamar ana cewa wannan abin da ba a son a fade shi an halasta mu ina ba ta kun gane shine uhilla lakum laylat as-siyam ar-rafath ila nisa'ikum dan haka yana da kyau mu zanto masu kunya kunya ana yin sa a aikace kuma ana yin sa a magance annabi alayhi salatu wassalam yake cewa al-haya'u la ya'ti illa bi khair kamar da cikin sahih muslim da yazo wucewa yaga wani yana wa dan uwansa fada cewa kai ka cika kunya ya'izuhu fil haya yana masa wa'azi ka cika kunya kai na kunya sai annabi alayhi salatu wassalam ya ce kyale shi fa innal haya'a la ya'ti illa bi khair kunya bai kawo komai sai alheri mana irin kunyan da yake hana shi ko akwai wanda zai wani abu wanda yake ganin kunya ne amma wannan kunyan ba mai kyau bane shine mutum yaji kunyan ya zo makaranta ya koyi ilimi kaga wannan ba kunya bane gaskiya amma tana iya akwai abubuwan da za su sa a sa masa rigan kunya dan haka ake kiransa kunya amma kunya shine kaji karayar zuci yayin aiwata wani abu wanda yake mummuna ko yayin da ranka zata dan fara maka kai wani abu mummuna sai kaji zuciyarka ta karaya sai ka ja baya ka daina yin wannan abu wannan shine kunya kenan abinda daman ba mai kyau bane a shari'ance ko a al'adance shine abinda ake jin kunya akan sa amma abinda yake mustahabi ne ko wajibi kai kai kunyan neman sa wannan mummunan kunya ne ke sa Aisha take yaban matan al-ansar take cewa lam yamna'hunna al-haya an yatafaqahna fi ad-din cewa kunya bai hana su su koyi ilimin addinin su ba kini mace da zata zo ta tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam tace fa hal 'ala al-mar'ati min shay'in idha ihtalamat shin mace akwai wani abu a kanta idan ta yi mafarki mace ta yi mafarki mana ta yi mafarki mani ya fita kun ga ordinarily al'adance ba abu ne wanda mutum zai fadi a gaban mutane ba ko musamman a gaban wanda ake girmama shi amma daga cikinsu akwai wanda suke zuwa su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kunya bai hana su tambayin addininsu ba saboda haka kunya kare ana ka koyon addini idan har ya zo zai hana ka kai ba za ka iya zuwa da kanka wajen ba saboda ko akwai wani surikin ka ko wani abu wanda kake jin kunyansa to sai ka tura wani ya zo yi ma tambaya ko kamar da sayyidina Ali yace kuntu rajulan bazza'an ya kasance mutum ne mai yawan mazi yace fastahaitu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai yaji kunyan ya zo ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam ai ba kai magana da babba a ikirkin wannan abun ko sai ji kunya amma kunyan bai hana shi neman ilimin ba sai ya tura al-miqdad ibn al-aswad ya je ya tambaye annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam mai hukuncin wannan saboda shi ba idan mazi ya fito masa abin da yake zuwa yake wanka sai yayi wanka har bayan sa ya kukkuje saboda sanyi a wannan lokaci kowane lokaci kuma shi mai yawan mazi shi ne annabi alayhi salatu wassalam ya gaya masa hukunci ai ya isa kawai ya wanke gabansa sannan sai ya sake alwala ba sai ya je ya yi sabon wankawa kaga da ya ta tsaya yana jin kunya har bai zo ya yi wannan tambayar ba kaga wannan kunyar ta zanto mummuna ta jawo masa abin da yake ba alheri ba kenan ko to irin kunyar da zai kai ya jawo maka abin da yake ba alheri ba to wannan ba kunya bane a lafazin annabi alaihi salatu wassalam saboda ya ce al-haya'u la ya'ti illa bi khair shi sai Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa duk da cewa siffa ne na Allah madaukakin sarki shi ma yana jin kunya ai ga yadda za mu ɗauki a aikace kunya din da Allah madaukakin sarki da kuma tarbiyyar da yake mana na kunya da kin da cewa abubuwan da ake jin kunya su yana saka ya su mun gane ko Allah hayyun ne karim kamar da Abdullah ibn Abbas yake cewa yake cewa al mubasharatu fi kitabillah al jima' lakinna rabbana hayyun karim yakni ko yukanni wala yusarrih duk inda kaga mubashara alqur'ani a halaka tsakanin mace da namiji ina rubutun saduwar aure ne yace sai dai ubangijinmu mai daukaka ne mai kunya yana sakayawa baya fitowa bolo bolo ya fada mana abin to haka annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah yana cewa dangane da wannan abin da bai dace a kunya din ba shine wajen fadan gaskiya a cikin suratul ahzab ko Allah yace inna Allah la yastahi min al-haq wallahu la yastahi min al-haq Allah bai jin kunya wato ainihin gaskiya irin sani Allah yace inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha abinda ya shafi abinda bai dace a ji kunya akan sa ba to Allah bai jin kunya wannan to kuma abinda bai dace ku ji kunya akan sa ba kar ku ji kunya wanda ya dace ku ji kunya to shine sai ku ji kunya akan sa nace annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka yake sahabban sa suke siffanta shi da cewa kana ashadd haya'an min al-ara'i fi khidriha annabi sallallahu alaihi wasallam yafi budurwa sabuwar balaga wacce take dakin ta a gida ba ta fita waje sai da dalili tana jin kunyan mutane su ganta kun san inda akwai iffa mace da tayi girma abubuwan alamun balaga sun fito mata tana jin kunya wani ya gani sai ta yi zama a gida in ba da dalili ba ta ba fita suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi mace a irin wannan yanayi tsananin kunya sallallahu alaihi wasallam sai sa malami suke cewa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da ya shafi saduwa aure ba a tsarin wannan da asalin sunan ba suka ce sai so daya shi kuma a dalili ne na tabbatar da wato ainihin hukuncin zina da nema ma musulmi mafita wanda yazo ya kawo kansa cewa ya rasulullahi nayi abu kaza cewa shi yayi zina alhali yana da aure yake cewa rasulullahi ka tsarkake ni kai mu hukuncin rajam annabi yake kokarin ya kawo mashi mafita ko dai sun bantanta kai ko dai ka kwanta tare da ita ko dai kai kaza yace an ba haka ba ina nufin dai kaza shine anan suka ce a wata riwayar annabi yace ya fadi asalin sunan ba dole mu wawa fada ba aiko eh dan haka ba zan fada ba sai ya fadi wato ainihin banda wannan ba a samu inda annabi alaihi salatu wassalam ya fadi asalin sunan ba sai dai ai amfani da wannan aljima'a jima'a ba yana nufin tarayya ne kuma alhamdulillah ko mu ma a Hausa kusan abinda muke fada kenan ko eh a ce ya sadu da ita ko ya tara da ita ko ya kwanta da ita duka waɗannan akwai sakayawa a ciki akwai kunya a wato ainihin waɗannan to haka ya dace mu zanto masu kunya wannan tarbiya ce da Allah madaukakin sarki yake mana to kuma musamman ma kun ga fa ana magana ne akan azumi ko ba haka ba duk da cewa a lokaci ne da an halasta yin wannan abin da aka tashi halastan sai aka saka yin suna din kamar ana so a gaya maka cewa kada ya shagaltar da kai don da yake halalun ne to kada ya shagaltar da kai daga barin waɗansu ayyuka din da ake yi da daddare a lokacin azumi kamar da zamu zo mu ga wannan insha Allah uhilla lakum laylata siyam ar-rafathu ila nisa'ikum menene hikima na halatta saduwa da mata da daddare ko kuma kafin nan sababin nuzul din mu da muka kanta ya ambaci abubuwa guda biyu ne ko saduwa da kuma ci da sha amma sai Allah ya kaddamar da magana akan me akan saduwa ya kaddamar da magana akan saduwa din kafin daga baya ya fadi hukuncin ci da sha. Malamai suna cewa an kaddamar da shi ne saboda shi ne abin da yafi muhimmanci, shi ne abin da yafi shige musu kunci. Kun gane? Sai Allah madaukin sarki ya kaddamar da shi, shi yafi musu kunci. Waɗansu malamai suna faɗin cewa saboda fitinuwa na ɗan Adam, na ɗa namiji da mace ya fi fitinuwarsa da abinci da sha tsanani wajen kawar da shi daga bin dokokin Allah maɗaukakin sarki. Shi yasa sai aka kaddamar da abin da yinsa zai fi cutar da shi a addininsa a lokacin da an hana shi. Ina wata kun gane? In an ce karkaci karkasha, aka ce karka sadu da mace, wanne ne a ciki wanda tasirinsa zai fi muni wajen tarbiyyar ruhinka? Shi ne suke ganin cewa wato ainihin jima'i ne. Faman almuhim, duka dai abubuwa ne da Allah maɗaukakin sarki ya haramta. Haramun sunansa haramun ko? Sai mun samu dalili da zai nuna cewa wannan ya fi muni a kan wannan. Amma dangane da abin da ya shafi azumi, da dama daga cikin malamai suna ganin cewa jima'i ya fi muni wajen tasiri ma azumi a kan cina da sha. Shi yasa jumhurin malamai ko kuma waɗansu mu ce jumhur ɗin ba ne, suna ganin cewa idan mutum ya karya azumansa ta hanyar jima'i, kuma ne zai yi? Zai yi kafara, zai yi qada, zai yi mene? Zai yi kafara. Ba ma jumhur ba ne, wannan ijma'i ne ko? Wannan ijma'i ne. Idan mutum ya karya azumi ta hanyar jima'i, to wannan bil ijma a kafara ta hau kansa. Amma idan ya karya ne ta hanyar ci ko sha, annan malamai suna sabani ko ba haka ba? Ana sabani dangane da zai yi kafara ko ba zai yi kafara ba. Malikiya ne suke ganin cewa lallai kafara ta hau kansa. Dan su malamai suna ganin cewa babu kafara, tana iya munasaba zai zumi magana akan wannan. Amma abinda muke so mu faɗa da cewa malamai suna cewa hikimar kaddamar da magana akan jima'i shine saboda wannan, saboda ya fi tsanani yin sa a lokacin da ake azumi, ko kuma saba ma Allah ta hanyar sa ya fi tsanani akan saba ma Allah ta hanyar ci da sha a lokacin azumi. To me hikima na halasta saduwar aure da daddare? Malamai suna ambatan hikimomi guda biyu. Abu na farko shine as-siyanatu min at-tahrifi wal-ghulu. As-siyanatu min at-tahrifi wal-ghulu shine kare musulmi daga tahrif, shine canza hukuncin Allah, wal-ghulu da kuma guluwi, wuce gona da iri, zakewa wajen bauta. Shi azumi ai rashin ci ne da rashin sha da rashin saduwa. Kenan da yawa sai suna fahimtar an sharanta azumi ne domin a kuntata a karya sha'awa ko na wato ainihin ɗan Adam. Wannan abu ne da zai ja mutane da yawa su ce to tunda haka ne bari mana su zake su haramta ma kansu duk wani abu wanda yake sha'awa ne, a madadin su yi dan zuwa wani lokaci su yi mana kawai gaba ɗaya a wato ainihin wata ɗin. Akwai mutane wanda suke masu bauta ne generally, suna da tsanani wajen yin duk wani abu wanda yake suna ganin zai kusantar da su zuwa ga Allah madaukakin sarki. Wannan tsananin sai ya wadan su su wuce iyakar da Allah ya saka musu. Wannan shine abin da ya faru da ahlul kitab, da aka samu masu gulluwi a cikin su, waɗansu sun ƙara yawan azama. Kamar yadda ina ji mun faɗa muku yayin da muka yi tafsirin ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qabli kum mun fadi yadda suke yi sukan yi guluwi sai su su wato ainihin ƙara shine waliyullahi dahlawi a cikin littafin sa hikmatullahi albaligha ya fadi wannan siyana din hakanan shima abu alhasan an-nadwi a cikin littafin sa al-arkanul arba'a a garkashin azumi shima ya fadi wannan din annabi alayhi salatu wassalam ya mana ishara izuwa ga wadannan din da ya hana al-wisal menene al-wisal shine mutum al-madadin ya sharuwa in yayi azumi kawai sai miƙe ba zai ci ba ba zai sha ba kaga kenan ba zai saru da matarsa ba har sai yayi kwana ɗaya yayi kwana biyu yayi kwana uku azumin kwana uku a jere ko kwana biyu a jere shine al-wisal zamu zo mu faɗi hukuncin sa inda ya dace a cikin wannan aya din to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan yana kawar da wannan guluwi din ne haka nan annabi ya gaya mana cewa ahlul kitab sun kasance ba sa cin abincin sahur shi ma saboda mene su zakewa ne su nuna cewa eh lallai su masu kokari ne bari su yi tunda ba a son su ci ne to bari ba za su ci ba har a dare din ba da niyya mai kyau ko da niyya mai kyau don su ƙara musultuwa zuwa ga abin da suke ganin shine hikima na shar'anta musu azumi to amma sai Allah madaukakin sarki ya marmar su ba haka bane shi Allah madaukakin sarki rahimun ne bi ibadi shi yasa aka ta maimaita sauki a azumi يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اكثر فلو كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى الله يا ما يا ميمه توانا يا نونا مكو cewa dai bai ce ku yi azumi ba yana son ku wahal da kanku bane a hikimar tana nan ita ce ta kawo da mun yi bayani kadan a ciki kuma yi alƙawari cewa in mun zo ga Allah mai taqul din zamu ƙara fadar bayani ko to hikimar ba shine ka lalata da jikinka ka zanto cikin kunci ka rame ka yi mai da sauransu ba wannan guluwi ne kuma israfi ne shi yasa da daddare aka ce ku yi duk waɗannan abubuwan manya-manya guda uku da aka hane ku ku yi shi domin mene tunkuɗe naz'a na wuce gona da iri da zakewa cikin bauta wannan shine hikima na farko da malamai suke ambata dangane da abin da ya shafi halasta aljima' wannan kuma ya shafi jima'in ya shafi shi da shaɗin ma da daddare din sai abu na biyu da malamai suke faɗa shine bayyana wato i'tidal din musulunci cewa wannan addini ne addini wasaf baina addini ne tsakiya tsakanin guluwi da taqsiri tsakanin zakewa da kuma sakaci tsakanin zakewa wajen almadiyya ita ce kulawa da jiki kadai da yin watsi da tarbiyyar ruhi to addinin musulunci tsakiya yake tsakanin almadiyya da kuma alghulufi arruhaniya materialism da spiritualism addinin musulunci balance ne shi yasa yace daga lokaci kaza daga bullon alfajir zuwa faduwar rana kada ku ci daga faduwar rana zuwa bullon alfajir ku ci an ba ruhi nata kasan an ba gangan jiki nashi kasan kun gane ko waɗansu addinai ɗin guluwi suke a ɓangare guda ɗaya kamar yin su addinin mutanen su India da waɗansu mutanen China wanda su suna ganin za ka samu sa'ada ne kawai da rabo a wurin Allah duk lokacin da ka kware ka kai makwara wajen azabtar da jikinka shi yasa za ku samu a cikinsu akwai wanda ibadarsa shi ne zai yi sati bai ci komai ba bai sha ruwa ba kaga ya rige ɗan kaɗan saboda yana ganin cewa jiki shi yake kawo masa azaba wanda da wannan an samu a cikin kiristoci ita ce rahabaniya din nan da Allah yake cewa rahabaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhi suna ganin in ba su wahal da jikin su ba ba za su samu tsira a wajen Allah ba da kucin sarki ba ana bayar da labari cewa akwai wani qis wani babban malamin kirista ne yake cewa yana yaban wani malami yake cewa oh ina mu ina zamanin suwa ne wanda yakan yi wata dai ruwa bai taba jikinsa ba ruwa bai taba jikinsa ba yace amma yanzu manzanto duk najasa ko yaushe muna taba ruwa haka nan ya ambaci wani cewa Allah ya ji kanwa ne wato ba da Allah da aikin wani yakan yi sati daya bai yi wanka ba kun ga guluyi kenan ko wajen azabtar da shi sai da suna ganin taba ruwa ma wai duk abubuwa ne na jin dadi da jiki abu ne wanda zai iya kai ka ga halaka sannan a bangare guda ɗaya kuma su ne wanda suke wuce gona da iri wajen jin dadin jiki ba wansu da tarbiyyar ruhi yahudawa sun yi fice akan wannan ta yadda ya kai sai kutub ashirin ta faransa da ya magana akan mashahidu alqiyama fil qur'ani alkarim a farkon muqaddima da yake magana addini dangane da ranar lahira yake cewa addinin da bai damu ba da lahira babu kamar addinin yahudawa su komai nasu duniya shi yasa ya kullura sun fi kwarewa a harkar duniya ya alamu na zahiran min alhayati duniya abubuwa na harkar duniya za ku ga yahudawa su ne suke kan gaba akai harkar waɗansu akwai ilimin muka ma yanzu na zamani wadda sai yahudawa sun ga dama za ka koya saboda su suka yi fice a ciki kuma da shi suke amfani su yi control ɗin duniya da haka sai wadda suka ga dama ya kware a ciki akwai wani malami zughlulu najjar Allah ya ji kansa da rahama ya rasu wani dan misra ne ya kware a ilimin geology kuma ya yi amfani da wannan ilimin ya yi rubuce-rubuce dangane da alakar waɗannan ilimin mukaɗin da musulunci yana da littafi akan aljibal fil qur'an alkarim ya kware a harkan geology shine ilimin mai kenan ilimin duwatsu yawwa to ya kware ta yadda shine na shida a duniya gaba ɗaya a lokacin da yake da rai a wannan ilimi ɗin to yana bayar da labari yadda ya sha wahala wajen yin karatu a waɗansu wurare a America kawai saboda shi musulmi ne ba a san a nuna masa waɗansu ɓangarorin na ilimi da ya shafi abin da ya kware a kai saboda shi musulmi ne don akwai waɗanda ƙwararru a ciki waɗanda yahudawa ne su ne jagorori yanzu a engineering da irrigation engineering da waɗannan abin za a ga su suka fi ƙwarewa a ciki don haka suna zaɓa kada ma wani ya sani ballantana a yi takara da su to su duk abin da ya shafi jin daɗin duniya wannan shi ne guluwi sannan da habaran west gabaɗayansa habaran turawan yamma shi ne a ji daɗi kawai a duniya ba su damu da abin da ya shafi lahira ba to Allah maɗaukakin sarki sai ya bayyana mana wannan tawazun da wasatiyya ɗin musulunci a azumi a aikace cewa an raba lokacin guda biyu ka kula da ruhinka shi ne ka ɗan rage wani abu na ci da sha da saduwa na awoyi 12 misali sannan an baka dama ka yi amfani da waɗannan shi ma har tsawon awoyi da za su kai 10 or 12 ɗin su ma waɗannan su ne abubuwa da biyu da suke hikima na halasta shin abin ɗayabin nan saduwa da mata kuma ma har ma da ci da sha ɗin kenan ko a dare na azumi sannan abu na gaba malamai suna cewa shi kansa wannan saduwa ɗin abu ne wanda yake da matuƙar mahimmanci a rayuwa na wato ainihin ɗan adam al-imam ibn qayyim al-jawziya ya ambaci fa'idodi na wato ainihin saduwa wanda tunda muna munasaba na halasta wannan abun ya dace mu faɗi wannan menene maqasid na aljima' fil islam ya faɗi wannan a cikin zadul ma'ad fi hadi khairil ibad da yazo bayani akan shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen saduwa da mata babun ko faslun hadihu sallallahu alaihi wa sallama fil jima' lokacin mai gobe insha Allah za mu karanta mana waɗannan maqasid guda uku da ya ambata abinda muka faɗa ya zanto daidai farlace daga Allah muna roƙon sa ya dada mana wanda muka kuskure muna roƙon sa ya gafarta mana ya kuma nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.